A hira ta gidan talabijin a Litinin dinnan sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusau din da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnatin mai shudewa da mallakawa ɗaiɗaikun mutane. Wasu alƙalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna wa ɗanda rusau din gwamnatin kanan ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe.
Muka rataba hannu, wakilan gwamnati suka rataba hannu, suka zo suka mika mana fili muka fara aiki. Gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa certificate of occupancy duk mana da shi, an sace duk kayan da muka saka a hotel, an rusa mana mall da muka gina, gidajen ma da aka gina an duk an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi, an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe, akalla muna neman naira biliyan 10,000. Mun kuma wasu lauyoyin mu da su tura wannan abu mu nemo haƙƙin mu a gurin gwamnatin jihar Kano.
Injiniya Rabiu Sa'id kenan director a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina hotel din daula na Kano wanda gwamnatin kanan ta yanzu ta rusa. Baya ga hotel din daula, gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar Salanta daura da Hayagusau Road a cikin birnin Kano. Har ma mamallaka waɗannan wurare ke cewa
dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mu yi ba, tun daga matakin letter of grant har muka kai ga matakin CO4. Dukkan muna da iyali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen.
Sunana Ali Rayo. Ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba, saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci. Suna da wuri a masallacin Idi, sannan kuma suna da wuri a nan wurin, kuma duka doka ce ta basu, kuma suna da komai da komai wanda ya tabbatar da shaidar mallaka.
Ko da yake gwamnatin ta Kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da tace gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne, amma masana dokoki da shari'a a Najeriya na cewa
sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bai dukkan kasa damar yin mallaki kadara mara motsi, ma'ana abin da ya shafi gida da fuloti. Idan har zaka karba, sharadin shine sai ka bada abin da ake kira notice. Ya zama wajibi a shimfiɗa kaidorin da yasa za a karbi cewa nan wuri daga wurin sa, ya bada compensation. Sashe na 28 na dokar kasa kuma Land Act ita ta bai gwamna damar da shi karba din wannan. Su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi. To idan za ka gyara shi sai ka bi ƙa'idar doka ta ce a ba a gyara.
Barista Garba Abubakar kenan, wani lawyer mai zaman kansa a Najeriya.
A inda wasu daga cikin waɗanda wannan rusawa ya shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi. Wasu jama'a a Kano kuwa na ganin kamata ya yi a ce dattawan Kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kuɓutar da Kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.